بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ƴan uwa masu albarka ina mana barka da wannan lokaci barkamu da haduwa a daidai wannan gaba mun shiga daren Lahadi daren 24 ga watan Juma'a ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1446 bayan hijira daidai da lissafin 26 ga watan Oktoba 2024 a wannan masallaci kamar da aka faɗa masallacin mahauta go a anguwar Hausawa a nan yankin Buhari a Federal Capital Territory na Nigeria kamar yadda malami mai gabatarwa ya ambata duk da yake yayi za'ida mai yawa cikin gabatarwar shi Ubangiji Allah ya gafarta mune da ni da shi da sauran mu gabaki daya mu dalibai ne daga Zaria daga makarantar Sheikh Albani Zaria Allah ya gafarta masa kuma mun zo wannan gari ne don gabatar da wasu ayyuka na da'awa da suka shafi karantarwa da ziyarce-ziyarce kuma aka ayyana cewa mu zo wannan masallaci don mu gaisa da ƴan uwa kuma mu yi wa juna nasiha ina fata Allah ya sa mana albarka a cikin abin da za mu tattauna kuma ya sa mu cikin masu jin magana mai aiki da mafi kyau daga cikin magana ina so a takaice a mintunan da aka bani zan yi mana tsokaci akan shirka da nau'o'inta da hadarinta Allah madaukakin sarki ya halicce mu dan mu tsayauta shi wato dan mu bauta mishi shi kadai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ya ce ban halicci aljannu da mutane ba dan wata manufa sai dan su bauta mini bana son komai a hannunsu bana son arzikin su ko abincin su ko komai su dai su dai bauta wa Allah abinda Allah yake nema daga gare mu kenan to wannan bauta na tauhidi tana da abubuwan da suke cin karo da ita abokan hamayyarta babban abokin hamayyar tauhidi shine shirka kamar da Allah madaukakin sarki ya alƙawarin cewa duk wanda ya mutu yana da tauhidi ya mutu yana tabbatar da cewa Allah ɗaya ne Allah ya yi alƙawarin cewa zai sa shi aljanna komai girman zunubinsa wata rana in Allah ya da zai tsira haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi sata in dai ya mutu alhalin ya yarda da kalmar shahada ya yarda Allah shi ne kadai abin bautatawa ko bai hada Allah da wani a wurin bauta Allah ba wannan in Allah ya so komin daren dadewa wata rana zai tsira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisi kudusi cewa Allah yana faɗa cewa ya kai dan adam da za ka zo mini da kwatankwacin cikin duniya na zunubai amma kuma ka gamu da ni ba tare da kana shirka ba to da ni kuma na zo maka da kwatankwacin cikin duniya na gafara a bangare ɗaya kenan a ɗayan bangaren kuma Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin cewa wanda duk ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta mishi ba innahu man yushrik billahi faqad harrama alaihi aljanna wa ma'ahu jahannam wa bisal masir Allah yace lalle yayi alƙawari cewa wanda ya mutu yana shirka to wannan dan wuta ne Allah ya haramta mishi aljanna haka Allah madaukakin sarki yace kuma Allah wadarai da makomashi a matsayin ta na wuta inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yace baya gafarta ma wanda ya masa shirka amma yana gafarta ma abin da yake ƙasa da shirka ga wanda ya so to kun gani in muka kalli waɗannan maganganu da suke kamar wato falle guda biyu na ƙwandala ɗaya nan a maganar tauhidi Allah yana yin gafara ga duk wanda ya mutu tauhidi nan kuma maganar shirka Allah baya gafara ga duk wanda ya mutu yana shirka lalle yana da matuƙar muhimmanci mu fahimci waɗannan abubuwan guda biyu mu fahimci me tauhidi mu kuma fahimci me shirka dan mu guje mata shi kuma tauhidi dan mu aikata shi mu samu musira shi ne ga dacewar ne mana wasu ƴan bayanai akan shirka da yadda malamai suke bayanin ta dan mu santa mu tsere mata mu tsere daga hadarinta malamai suna cewa alimtu sharra lali sharri lakin litawaqqi ana sanin barna ne ba wai dan ka je ka aikata ba a sai dan ka san yadda zaka guje mata a shirka ita ce wato hada Allah da wani a wajen bauta kamar yadda suke cewa ittikhadu shariki awin niddi ma'allahi azza wa jalla fir rububiyyati awil uluhiyyati awil asma'i was sifati shine mutun yayi ruko da wani abu ya gwama shi da Allah madaukakin sarki a wajen rububiyar Allah wajen kasancewar Allah shine mahalicci shi yayi halittar duniya sammai da ƙasa da abin da ke cikin su da abin da ke karkashin ƙasa da abin da ke cikin ruwa da wanda muka sani da wanda bamu sani ba duka halittun Allah ne shi kadai halitta kayan shi to idan mutum ya dinga ya sanyawa zuciyarsa yarda da cewa akwai wani wanda ba Allah ba wanda yake da hannu a cikin yin halittun nan yayyo Allah shirka wato mutum ya dinga tunanin wani gunki ko wani shehinsa ko wani abin girmamawarsa ko wani abin bautarsa cewa wannan abin yana da ta cewa a cikin halittun Allah to wannan shirka ce a cikin rububiyya wannan shirkar ba ta da yawa a cikin musulmi mafi yawan musulmi hatta ma mafi yawan kafirai ma sun yarda cewa Allah ne Allah shine mahalicci wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah da zaka tambayi mushrikan makka ka ce musu waye halicci sammai da ƙasa za su ce maka Allah ne inda aka samu matsala shine a waje na biyu ash-shirku fil ibada fil uluhiyya Allah tunda shi yayi halitta to kuma shi kadai ya cancanta abota tamawa tunda su sauran abun ba su halicci komai ba saboda haka ba su cancanta abota musu ba zalunci ne Allah ya halicce ka abota wannan sa kamar yadda Allah yake faɗa a cikin hadisul qudsi wanda al-imamu at-tirmidhi ya ruwaito afwan al-imamu al-hakim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce yuzi ibnu adam Allah yace dan adam yana cutar da ni akhluquhu na halicce shi wa ya'budu ghairi amma kuma yaje yana bautata ma wani na Allah yace zai zo ya tarar da ni haka Allah yace zai zo ya tarar da ni wato Allah yana jiran kafirai a madakata yana jiran su a madakata za su tarar da shi dan me Allah zai halicce su sai suna bautata ma wani sa to wannan kenan saboda haka shirka a cikin uluhiyya tana da yawa a cikin musulmi wato mutane suna cewa su musulmai ne amma kuma a cikin mu'amalar su akwai shirka kamar da Allah ya bada labari a wurare daban-daban wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mutane ba za su yi imani da Allah tsantsar imani ba sai sun dinga hadawa da shirka hakanan kafiran makka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo musu wa'azi cewa ku zaina bauta ma gumakan nan sai suka ce ai ba muna bauta musu bane innama na abuduhum liyuqarribuna ila Allahi zulfa mu muna bauta musu ne kawai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kamar yadda a yanzu zaka samu mutane suna yin wasu abubuwa na shirka idan an tuhume su an ce ku daina sai su ce a'a ai waɗannan da muke kira koma bayan Allah muna kiran su ne dan su kai mu kusa da Allah duk wanda yake kiran wani shehi ko yake bautan wani kabari ko yake da wani gunki ko yake da wani abin girmamawarsa sai ya yarda cewa wannan abin ba shi ne mahalicci ba amma kuma a lokaci guda yana ganin cewa shi ba zai iya kiran Allah kai tsaye ko ya roki Allah kai tsaye Allah ya mishi bukatunsa ba sai in ya biyo ta hannun waɗannan bayin wanda kuma haka kuskure ne abinda Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce mabayina ud'uni ku roke ni astajib lakum ni za a ansa muku da kaina innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil wanda suke yin girman kai su kiro kon Allah da suna roƙon wasun su to wannan za su shiga wuta to walladina yabuduna min dunillahi waɗanda ake bautata ma ko bayan Allah ba su halicci komai ba suma ba su da wani katabus kamar da Allah ya ce amwatun ghairu ahya'in matattu ne ba su da rai wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ba san da tashi su da dai ba su sani ba saboda haka shirka a cikin ibada tana da yawa a cikin musulmai. Mutanen da suke ikrarin musulmi ne zaka tarar da su cewa suna da kurakurai da dama da suke yi wajen bauta Allah wanda ke kai su ga shirka. Saboda haka wajibi ne musulmi su san waɗannan abubuwa dan su guje musu. Ash-shariq shine abokin tarayyan Allah da ake sakawa, ko kuma an-nidd wanda zai zama wato wani asashi ya zama kamar tsaran Allah. Allah kuma ya ce wala taj'alu lillahi andadan, kar ku sake ku sanya wa Allah abokan tarayya sa'o'in shi wa antum ta'lamu, a ranin kuna sane cewa Allah bai da abokin tarayya. Allah ya ambaci kansa da siffofinsa da ƙarfin mulkinsa a cikin wannan gajeriyar sura mai albarka, suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ubangiji yace ka ce musu Allah shi guda ɗaya ne tilo, Allahu samad, Allah wanda yake mai ƙarfi da yafi ƙarfin kowa. Lam yalid, wanda bai haifa ba, wa lam yulad, ba haife shi ba. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kuma Allah bai da wani sa'a. Allah ya gaya mana bai da wani kini ko sa'a ko abokin birminsa. Saboda ka sanya wa Allah nazir ko sanya mishi niddu, wannan abin ki ne kwarai da gaske. A cikin hadisin al-Imam Abu Dawud kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nara, wanda di ya mutu yana kiran wani ba Allah ba wajen bautarsa ko wajen addu'arsa, wannan zai shiga wuta. Wannan hadisi yana cikin Bukhari ma da Muslim, su ma sun rawaito shi. Saboda haka za mu kalli kashe-kashen shirka da wasu bayanai takaitattu a kai. Malamai suna kasa shirka zuwa gida biyu. Akwai abin da ake cewa ash-shirkul akbar, shirka mai girma, shine mutum ya ɗauki wani abu tsantsar ibada ya danganta wa wani wanda ba Allah ba, kamar shirkar da masu bautar gumaka suke, kamar shirkar da masu bautar rana suke, da masu irin waɗannan ayyukan. Mutum ya dinga sujuda ga wani wanda ba Allah ba, ya dinga jin tsoro irin tsoron da ake yi wa Allah, tsoron cewa Allah yana gani na, tsoron cewa Allah zai iya kama ni da laifin da nake masa, tsoron cewa laifin da nayi a baya wataƙila Allah bai gafarta mini ba, irin wannan tsoron da ar-raja'u, neman biyan bukatu a wurin Allah. Sai mutum yazo yana neman wannan biyan bukata a wani wanda ba Allah ba, to wannan shi ake cewa ash-shirkul akbar. Wannan shirka duk wanda yake yin ta ya fita daga musulunci, koda yana cewa shi musulmi ne, koda yana zuwa masallaci ayi sallah da shi, koda limami ne a cikin masallaci musulmi, to kafiri ne. Wanda zai je ya duka ya sujuda a gaban gunki, ko ya je ya duka ya sujuda a gaban hoto ko a gaban kabari, ko ya kira wani shehi ko wani mutum ko wani aljani ya ce ka bani kaza, irin shirkar da mutane suke yi don suna neman duniya, ko don suna neman mukami, ko wani abu makamancin haka, ko suna da guluwi a cikin wata harka ta addini ta sufanci ko makamancin haka, babu shakka wannan kafirci ne. Wanda duk kuma yake yin haka to ya san ba addinin Allah yake ba, kuma babu wanda ya kaunace shi kamar wanda ya ce mishi ka ji tsoron Allah, ka tuba, ka daina tun kana da rayuwarka kafin ka halaka. Hakanan daga cikin nau'in irin wannan shirka akwai shirka ta tawakkali. Daga cikin ash-shirkul akbar akwai tawakkali, shine mutum ya dinga dogara da wani koma bayan Allah akan abinda da Allah kadai ake dogara. Mutum ya dauka wannan iya ciyar da shi, ko ya bashi arziki, ko wannan iya sa a yi ruwan sama, ko wannan iya warkar da shi daga rashin lafiya da ire-irensu, abubuwan da Allah ne kadai yake yi. Sai ka kudurce cewa wani zai iya yi. Rashin lafiya Allah yake bada lafiya, wai za maritu fa huwa yashfi, ruwan sama Allah yake zubo da shi. Allahu wa anzala min as-sama'i ma'an mubaraka, da ire-irensu ga sunan da yawa. Allah ne yake bada arziki, Allah ne yake bada lafiya, Allah ne yake bada rayuwa, shike kashewa, shike rayawa. To idan mutum ya kudurce dogaro da wani Allah a wajen samun waɗannan abubuwa, wannan ma kafirci ne, shirka ne. Daga cikin nau'in shirka ash-shirkul akbar akwai yi wa wani da'a sakakkiyar da'a kuma bayan Allah. Yi wa wani mutum ko wani abu irin da'ar da ake wa Allah, wato Allah madaukakin sarki yayi umarni yace ayi sallah yace ayi azumi yace ayi zakka ayi biyayya iyaye yace ayi kaza ayi kaza waɗannan umarnin da Allah yayi da hannun da yayi ka ayi kaza ka ayi kaza sai zama kuma kai a gefe kana da wani mutum da yake baka irin waɗannan umarnin kuma kana mashi irin da'a da yake wa Allah wani kawai yace to ka yanka bunsuru iri kaza lokaci kaza aje ayi kaza da jinin wani yace a'a ka je ka cikin dare makabarta ka je ka cire kayanka tsirara ka karanta wani surkulle kafa kaza zaka yi arziki ya baka wani umarni na kafirci kuma ka je kai ka tata wannan fita daga musulunci ba addinin musulunci bane sannan a almahabba kauna kaunar da ake wa ubangiji walladhina amanu ashaddu hubban lillah masu imani suna da tsananin kauna Allah sai mutun yaje ya zama wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah mutun ya daki wani abu koma bayan Allah ya dinga nuna masa kauna a cikin zuciyarsa yana mishi kauna irin kaunar da ake wa Allah yana ganin kamar shike bashi shike raya shi shike kashe shi kaga mutun ya rate wani hoto na wani shehi yana kiran shi yana ambatan sa ko na wani mutum ma da ba a san a ina ya rayu ba ko mutum ya dinga zuwa cikin dare yana rike da carbi yana karanta sunan wannan gunkin nashi yana jin a ransa cewa yana kaunarsa yadda kai musulmi na kwarai kake shirye da ka bada rayuwarka saboda Allah ko saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ji yana ikirarin cewa shi zai iya bada rayuwarsa dan shehi wani ko dan abu kaza to wannan alama ce akan yana mishi irin kauna da ake yi wa Allah Ubangiji madaukakin sarki to wannan ma shirka ne ta bangaren almahabba daga cikin wannan shirka al-shirkul akbar har ila yau akwai kudurta cewa wani ya san gaibu kuma bayan Allah to shi ma shirka ne kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa karar cewa kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah kace musu ba wanda ya san gaibu a cikin sammai da ƙasa sai Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athuna ko ba san shi za ta tashe su ba idan mutum ya kudurta cewa ga wani mutum ya san gaibu sawan wannan mutumin annabi ne ko manzo ne ko mala'ika ne ko shehi ne ko malami ne to wannan ma kafirci shirka ne wannan wato kana sa shi ya zama abokin tarayyan Allah a cikin abin da Allah ya ce shi ya kadaice da sanin sa Allah ya faɗa ya ce shi kadai ya san gaibu meye gaibu shine abinda Allah ya faɗa guda biyar a matsayin malamai suna ci musu mafatihul ghaib inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah shi ya san yaushe tashin alkiyama shike da ilimin yaushe tashin alkiyama ba wanda ya sani Allah shike da ilimin abinda ke zuba na ruwan sama Allah shi ya san abin da zai faru a gobe Allah shi ya san kuma ko ina a ina mutum zai mutu Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa waɗannan duka gaibu ne saboda haka in wani ya yi ikirarin cewa shi ya san yaushe ne kiyama ko wasu mabiya su ce ai shehi wane ko annabi wane ko mala'ika wane yana da ilimin abin da zai faru gobe to wannan shirka ne bata ne halaka ne kun gani mala'ika jibrilu ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah a cikin tambayoyin da suka mishi suka aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mata sa'a sai annabi ya ce mishi mene mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai kai wanda ya tambayar rashin sanin ta ba wato da shi mala'ika jibrilu din da Allah uba da annabi sallallahu alaihi wasallama dukan sun jaye da cewa shi zashin alkiyama Allah bai sanar da kowa ba har ma Allah yake cewa akadu ukhfiha Allah ya ce na kusa ma da dama ban faɗi cewa akwai kiyama ba kwata-kwata wato notice ma da Allah ya ta bayarwa cewa za a yi kiyama za a yi kiyama saboda yadda Allah ya fifita ya kadaitu da iliminta ya ce akadu ukhfiha dama ba a gaya mutane ba saboda haka saƙulati samawati wal ard ko labarinta ya da nauyi a gun mala'iku da gun dahalatu la ta'tikum illa bakta ba ta zo muku ba sai a afke ba ku shirya mata ba so da kan wani ya ce ya san ranar tashin alkiyama ya yi ƙarya idan ka kudurta cewa wani zai iya sani ka yi shirka in wani ya ce ya san abin da ke cikin mahaifa ba wai irin abin da likita ke ganowa don ya yi scanning ba wannan ba ma fil arhami bane wannan wani dan ba shi ko iyaka ce gano ididi ko ya gane sex din babin da za a haifa ko ya gane in yana da wani matsala a cikin kwanciyar sa a mahaifa iyara abin da yake gano wa kenan amma Allah shi ya san in a haifi yaron kwanakin da zai a duniya da ina zai taka kafar sa zai yi aure zai haihu zai yi arziki ba zai yi ba duk abin da zai faru da rayuwar shi dalla dalla ubangiji ya sani babu kuma wanda ya san wannan sai ubangiji to yin ta tana ce kudurcewa ko wanda ya sani ba Allah ba to wannan a shirka ne a wannan gabar tana daga cikin gobobi waɗanda musulmi suke da sabani a ciki kuma kwakwalan galibin ga magawanin musulmi suka kasa fahimta a musamman masu bin tafarkin Shi'a da masu bin tafarkin ɗariƙun Sufaye to sun samu zamiya sosai a nan ƴan Shi'a Rafida suna kudurta cewa Sayyidina Ali ya san gaibu wanda wannan kuskure ne barna ne shi bai taba cewa ya san gaibu ba sannan ƴan ɗariƙar Sufaye su kuma suna kudurta cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu wasu ma cikin waliyan shehunan su sun san gaibu wannan ma duka ƙarya ne ba daidai bane Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba Allah ya bada labarin game da yake cewa walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakhartu min al-khairi wa wasanisu da na san gaibu Allah ne yace ka ce musu da na san gaibu ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da na yawaita aikin al-khairi fiye da wanda nake yi da kuma zan bari wani abu na barna ya same ni ba da Annabi ya san gaibu ya san abin da zai faru gobe da bai bari an je yakin Uhudu an ji masa rauni ba da sai ya gaya musu yace wannan yakin na san cewa ba za mu yi nasara ba da haka ba za mu je ba ba masa ne so amma Allah yana iya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa yake bance shi da su waɗanda wasu ba su sani ba to wannan kuma da zaran ya sani da ya tashi daga gaibu ya zama ilimi shi sa Allah ya isa'i ke cewa illa manirtada min rasuli sai wanda Allah ya zaba daga cikin manzanni to kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin manzanni babu shakka zababbe ne shine ma na ɗaya a cikin su yanzu haka Allah yana iya sanar da shi kamar da Allah ya sanar shi abubuwa da yawa da ya bada labari Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin abubuwan da za su faru na alamun tashin alkiyama wanda mu yanzu muna ganin su karara alal misali Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana cewa bayan shi za a yi wasu shuwagabanni azzalimai Nabi ya faɗa cewa za ku ga shuwagabanni a cikin al'umma ta macuta yace kamar kirkeci a cikin rigar mutum yace za ku ga san kai a wurinsu da fifita maslahasu akan ta al'umma haka Nabi yace za ku ga abubuwa da dama da ba kwaso kuma duk ba ana gani ba karara to sai kuma yace amma kuma ku yi hakuri kaga mu kuma a yanzu mutane duk mun gani mun yarda cewa gaskiya ne yadda Annabi din ya faɗa haka ne amma da ake samun matsala wajen bin nasiha da ya cewa ayi hakuri shine ake samun matsala Allah ka samu gama lafiya to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo a yi wani zamani da mutane za su ta kashe junansu musulmi za su ta kashe junansu kamar ba su da hankali kai cewa mai za su zama mutane wanda an cire hankalinsu ha Annabi ya ce har mutane su dinga yin kisa ba su san ma dalilin da suke yin kisan ba kaga wannan ma an gani idan kuma littafin dalailun nubuwa na Imam al-Baihaqi za ka ga ya kawo irin waɗannan abubuwa da yawa sun fadari da labaran abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kuma suka faru kamar yadda Allah ya bashi labari ranar da aka yakin Badar kafin a fita filin yakin bayan su zo sansanin su suna jira Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya tashi sai na Abubakar ya ce zo ina maka wani abu ya je ina mishi wurare ya ce ka ga nan daidai nan wajen inda wani kafiri wani anan za a kashe shi wannan kafirin kuma anan za a kashe shi duk sai da nuna mishi inda za su fadi kuma daga cikin su babu wanda ya gusa daga inda Annabi duniya din to kaga wannan ma Allah ne ya sanar shi to ba wannan ake magana ba babu musulmin da ke karanta wannan amma waɗancan abubuwan da suke gaibi da su ake magana kuma tunda Qur'ani ya faɗa karara Allah ya fi musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai faɗa aibin shi ko ya kaskantar da shi ba Aisha ma take ce masa ni na ga ubangijin kama kaman san zuciyarka yake bi duk abin da kake so kafin ma ka ce sai ya ce a yi maka haka Allah yake ji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ra'ayin shi da abin da yake so sai Allah ya mishi kamar da Allah ya ce kad narata qalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tarbaha, zamu juye da kai alqiblar da ranka yake so. Sai Aisha da taga Nabi Allah yayi musu tankiya su matan shi, yace ya bashi ma dama ba sai yayi rabon kwana ba, turji man ta sha'u min hunna wa tu ilay kaman ta sha, a ya bashi dama duk matar da ya gani in yana so kawai ta rama ta shi. Eh, ina Allah ka zuwa zaka, Allah ya fara mushi abuwa da kanta a azabi ga sunan. Sai take cewa ma ara rabbaka illa yattabi'u hawaka, ubangijinka ma babu abin da yake banda san zuciyarka kawai yake. Annabi kawai mata murmushi. To idan ka san irin gatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ita a wurin Allah, to duk da haka Allah ya ce ka ce ban san gaibu ba. Yanzu kawai da wani musulmi ya ce annabi bai san gaibu ba, sai wani musulmi ya ce wancan ya zagi annabi. To lazima haka Allah ne ya fara yin wannan magana kenan. Kai da kake cewa an zagi annabi ko an karkata shi, kafa Allah san shi ne. So da haka ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu. To in ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba, to fim babu ahara, babu wani wanda ya san gaibu kenan kuma a duniyar nan. Ko wani sahabi, ko wani wali, ko wani shehi, babu wanda ya san wani abu gaibu balantana kuma boka ko dan duba wanda kafiri ne batacce ko sallah baya yi hala. Ko kuma kana musulmi ka je gabansa ka zauna ya yi maka ƙarya, ya anshe maka kuɗi, ya cuce ka, ya maka 419, ya raba ka da imaninka, ya raba ka da kuɗinka, ya raba ka da nagartarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya je wurin boka ya gasgata bokan abukan abin da yake faɗe, to ya kafirce da abin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi, ya kafirce da Qur'ani. Yace wanda kuma ya je wurin boka amma sai ya ji maganganun bokan ba zai iya dada su ba, sun mai tsauri, sai ya gasgata yace kai boka wannan kare kakkare na mana hankali da hankalin mu fa. To irin wannan shi kuma punishment dinsa shine zai yi sallah na kwana 40 ba za a karba ba. Sallah ta kwana 40 an soke ta in advance. To kaga hadari ne kwarai da gaske zuwa gurin boka. To wannan kenan dangane da rabe-raben ko kuma wasu daga cikin nau'o'in shirka wadda take wato mai girma. Tana iya kasancewa ita wannan shirka kuma ila yau a cikin magana. Kamar mutumin da zai istighatha da wani Allah, ko ya nemi biyan bukata a wurin wani Allah. Wato istighatha shine mutumin da ke cikin wata bukata, ka zo za ka fadi ko ka ga wani hadari ya fuskanto ka, mai kun ga ce subhanallahi, ka nemi tsarin Allah, a'udhu billahi, sai kawai ka kira sunan wani, ka kira sunan wani shehi kamar yadda Kirista suke kiran Jesus, sai kuma sai ka ce inyasi. To wannan kuskure ne jama'a, wannan kafirci ne. Allah kadai yake kira irin wannan wajen, ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka kira shi a nan wajen ba. So da kuma iya bakinmu, Allah yana iya rangwanta maka akan komai amma baya rangwame akan shirka. Saboda haka hadarinta yana da girma jama'a, hadarinta yana da girma. Saboda haka mu kiyayi bakunanmu. Mutum yazo zai fadi yace dan godiyo, kafirci ne wannan jama'a, shirka ce. Mutum yazo yana da wata bukata, yana neman haihuwa, ko yana neman sana'a, ko yana neman aiki ko kasuwanci, ya tsaya a gaban kabarin wani shehi ko wani wali, yana cewa ya kai shehi wane, muna neman ka biya mana bukatunmu, ko ka nema ko ka kai bukatunmu gaban Allah, wannan ma kafirci ne. Shi innal ladina yu'minuna billahi lam yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la, wanda ake kira kuma bayan Allah ba su halici ko da kuda ba, ko da za su haɗu duka waliyan duniya gabaki ɗaya, sai hadu ba su halitta guda ba. Kuma sannan kuma ba su da rai, amwatun ghairu ahya, ba ma su da rai. Da mutum yana da rai ne ma yana kusa da kai, hala zai iya maka wani taimako irin wanda bai fi ƙarfinsa ba. Amma mutumin da ya mutu shi ma yanzu ta kanshi yake a cikin kabarinsa, baka sani ba a kabarin nan cikin ni'ima yake ko cikin azaba, baka san tsakanin shi da ubangijinsa ba, kaje kana ɓata lokacinka a kabari, kana asarar imaninka. To wannan jama'a mu kiyayi irin waɗannan al'adun. Abinda ake son kana da bukata a wurin Allah, ka tashi cikin dare ka yi sallah raka'a biyu sawaka, raka'a huɗu sawaka, ka roƙi Allah kai da shi. Abinda Allah yake so da gaske ka roƙe shi ɗin, ka san shi yake biyan bukata, ka yi masa magiya, ka yi da diyaran da zaka iya, ka karanta fatiha, ka karanta kulhuwa, ka yi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ka yi ma Allah kirari, ka faɗi ismullahi al'azam ya hayyu ya qayyum sannan ka faɗa wa Allah bukatunka kaga aiki da cikawa ko kuma bayan sallar azhar ne bayan la'asar ne lokacin sharuwa ne in an yi azumi lokacin kiran sallah ne sanda ake yin ruwa ga sanan dai lokuta gabaki daya ka ji abin da Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku roke ni ni zan amsa muku Imam Shafi yake cewa Allahu yaghdabu in abaita su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu shi Allah fushi yake yi da mutane ba sa roƙon sa akwai kaddara mu'allaka da Allah ya tsara Allah wanda ke sarki zai tsara cewa wani kaza zan mishi arziki ko baiwa iri kaza amma sharadi sai ya roƙa Allah ya tsara cewa zaka zama attajiri zaka yi arziki zaka zama babban mutum zaka samu wadata zaka samu duk abin da kake nema amma kuma ya saka condition cewa sai in kana addu'a to in ka zo baka yin addu'a shikenan sai a rabu da kai sura kamar dinga yin addu'a wanda yake da iyayen shi a raye ka dinga zuwa goma yake ka tana maka addu'a ya fi addu'a duk wani mutum da zai maka a duniyar nan ka kyautata mata sai ka ce to baba amin addu'a a sa min albarka kaga yake da cikawa ƴan ƙananan yara din nan masu bara da almajirai wanda ba su taba cin haram ba ba san ma idan za su gan shi ba kakkare na su in suka ma addu'a ka ce amin bakin su mai tsarki ne haka duk wani wanda zai nemi wani abu na taimako a gunka sai ka taimaka masa daga baya sai ka je kai tawassuli da wannan cewa ya Allah na taimaka ma bawanka da ya roke ni Allah ka kalli abin da ni ma ka taimaka mini ana tawassuli da waɗannan kyawawan ayyuka wajen neman biyan bukata a wurin Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki sannan ana iya samun shirka ila daga cikin ashirkul akbar a cikin aikin mutane daga cikin mafi bayyanan shirka a irin wannan babin shine azzabhu li ghairillah mutum ya sayi rago ko akuya ko kaza ko wani abu ya yanka ba da sunan Allah ba ya yanka ba da nufin bautawa Allah ba a'a ya yanka ne saboda wani boka ya bashi wata ka'ida cewa sai an yanka iri kaza a lokaci kaza an zuba jinin a wuri kaza irin wannan galibi zaka ga ana aikata shi ne dan a yi wa wani aljani bauta a kafirce wa Allah shi kuma aljanin fasikin aljanin sai ya ji daɗi saboda kafircin da ƴan uwan shi mutane fasikai suka yi sai ya kawo musu wani abu wannan kana rijalun minal insi fi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa mutum ne yake neman wani abu shikenan sai je wurin boka sai boka ya ce mishi to akwai aljani aljanin ya bada wani prescription ya bada wata ka'ida ta kafirci ko a hana mutum yin wata ibada ko a ce sai yayi wani abu na rashin kirki na rashin daraja ko sai yayi wani mummunan saban Allah duk wannan fa ga mutane da suke ikrarin musulunci ne suke yin shi akwai wanda aljani zai hana shi boka da aljani za su hada su hana shi ce to ka daina yin sallar la'asar duk girman sallar la'asar da annabi yake cewa wanda duk ya rasa sallar la'asar kamar yayi kamar an yi gobara ne ya rasa komai a gidansa kamar a ce ka fito kasuwa da iyalanka da dukiyarka da shi kanshi gidan komai ka dawo ka tarar cewa an yi gobara komai ya kone ka koma zikau ɗinka to wannan shine mafi karancin asarar da za ka yi idan da za ka yi asarar sallar la'asar guda ɗaya ba ka yi ta ba amma boka yana iya sanya mutum musulmi so yana neman mukami na siyasa ko yana neman wata kwangila ko yana so kawai a dinga jin tsoron shi dinga kawai yi magana kawai a saurari shi saboda wannan kawai sai je gun boka sai boka ya ce mashi shikenan zaka daina yin sallar la'asar kuma sai ya daina ya zama arni kafiri haka wani kuma a hana shi yin sallar juma'a wani a hana shi yin wankan janaba wani kuma a sa ya dinga zuwa makabarta yana tono kaburbura yana satan wani bangare na jikin gawa ko bangaren likafani ko kuma a je a saka abin nan laya a cikin bakin gawa duk ana yin irin wannan abubuwan mutane suna yi saboda kawai neman duniya babu wanda yake wannan abin da nufin yana so ya dan yi tsira na alkiyama Allah ya tsare mu wannan daga cikin nauyin shirka a wajen wato aiki shine yanka ba dan Allah ba ko sujuda a gaban wani Allah to bari mu tsallaka zuwa bangare na biyu shine ashirkul asghar shirka karama an ce mata karama ne ba wai dan ita laifi ne mai sauki ba a saboda waccan tana da girma kwarai saboda kuma waccan da zaran an yi kai tsaye ake fita daga musulunci to kuma wannan ba ta fita da mutum daga musulunci kai tsaye amma tana kai shi bakin gaba ne amma ita ma zunubi ne babba wanda zai halaka mutum. A shirka karama tana da sura iri biyu, tana da yanayi iri biyu. Na farko wato ta bangaren danganta wasu asbabu da Allah madaukakin sarki bai yadda ai ba, wani abu da yake faruwa ko kake neman ya faru sai ka ce bari kai amfani da wani sababin da ba haka ne ka'idarsa ba. Misali, wanda duk ya ji yunwa sababin da zai koshi shine ci abinci, wanda duk ba shi da lafiya sababin samun waraka shine ya ji a masa magani, sawa'un na asibiti ne ko na gargajiya gurgurdan bukata gurgurdan hali. Sai wani ya dauka cewa yanzu an bashi wani guru ko wani kambi, idan ya saka shi to sakamakon haka ba zai kare lashi lafiya ba, kamar da yake saka ma 'yan yara, ko kuma in ya saka ko an yanka shi da wuka ba za ta kama ba. To kaga wannan ya allaka asbab da abin da Allah bai yadda ba. Sababin ka da wuka ta kama ka shine kawai kaka bari a sare ka da ita, shine kawai din da za ka kaka bari jikinka ya hadu da ita, ba haka bane? Amma mutane suna yin wasu su dabaru da wasu tsafe-tsafe, daga nan sai a ce wani wuka ba ta cin shi, to ba zai zama yayi haka ba sai ya kauce daga hanyar addini, yana zaune lami lafiya ba zai haka ba. Za ga wani daga ran da ya irin wannan maganin to ya daina yin alula, an hana shi Allah sai dai ya dinga yin sallah da taimama ma ya ga zai yi din. So din da ya alula to wannan asirin ya karye a daidai da aka yi alula. Sannan wani kuma daga nan in yana sallah to ba zai dinga yin ruku ba, babu ruku, sai dai yi ta a tsaye haka kamar sallar dan kalakatu, ba ruku ba sujuda, sai dai tsaye haka kawai yayi karanta abin da ya karanta kawai ya tafi dindin neman duniya jama'a. Allah ka tsare mu. To sannan bangare na biyu shine girmama wasu abubuwa waɗanda Allah madaukakin sarki bai da a girmama su ba, kaman rantsuwa da wani Allah. Rantsuwa girmamawa ce, kuma da Allah kada yake rantsewa da sifofinsa, amma sai wani ya zo sai ya rantse, ya rantse da kakan shi ko ya rantse da shehin sa ko ya rantse da kabarin tsohonsa, wannan abun shirka ne karama, bata kai shirkar wanda ya je bakin kabarin ya roki kabarin ba, cewa ya rantse da wani Allah to wannan shirka ce ita ma karama, kuma in ta zama ta kama bakin mutum tana iya kai shi zuwa ga halaka. A bari in karanta mana wasu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suke bayyana wasu nau'i na shirka karama, wanda daga cikin su akwai riya, yin abu dan mutane su gani, yin abun addini mai kon kai dan Allah sai ya zama dan mutane su ga kana yi kake yi. Akwai hadisi wanda al-Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadin sa daga Mahmud ibn Labid da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar, lalle mafi tsoran abin da nake tsoratarwa al'ummata ita ce karamar shirka. Qalu ya rasulullah, suka ce ya manzon Allah, wa mashirkul asghar, me ya karamar shirka? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-riya'u, yin riya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala ya kulu, Allah yana cewa yauma tujazal abdu tujazal ibadu bi amalihim idhhabu ila alladhina kuntum tura'una bi amalikum ad-dunya fi ad-dunya, randa za a yi sakamakon ranar alkiyama wanda da yake yin sallah ko azumi ko duk wani abu na ibada amma yana yi ne dan mutane su gani, dan ka a ce bai sallah, dan ya tashi neman aure a ce yana kula da sallah, ba Allah yake nufata ba ko? Ranar alkiyama randa yake bada sakamako Allah zai ce mishi ka tafi gun mutanen anguwarku da kai dan su ka je su biya ka, ni ba ruwa na. Shi yasa kullum ake so mutum daga neman tsari daga shirka. Shirka karama wannan tariya abu neman tsari ne. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allah ina neman ka tsare ni daga in maka shirka ina sani babban kenan, kuma ina neman ka gafarta mini wanda ban sani ba. Domin shirka irin wannan tariya a cikin hadisin Abu Dauda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta ta yace ita riya kamar bakar tururuwa ce wanda take tafiya akan falalan dutse cikin duhun dare, kana jin mutanen da ke wurin za su san ta wuce tururuwa ko a cikin hasken nan ta wuce daga garin, ba dole kuwa san ta wuce ba. To kamar haka riya take sadadawa ta shiga cikin aikin bayin Allah ta bata musu aikin su, saboda sai da addu'a da neman tsarin Allah. A lokacin da aka bani ya kare ko saboda akwai sauran yan uwa, akwai malam Abdul Qadir Shisu wanda suke cewa mababan Waisat, akwai Sheikh Malami Barisa Abubakar Husaini, dukkan su malamai ne masu hazaka da iya tattaunawa ba irin na wannan rashin fasahar nan ba. To Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, abin da faɗa ya zama daidai. Ubangiji Allah ya ba mu ladan sa, Allah kuma ya gafarta mana, Allah kuma ya tsare mu da shirka da mu da sauran musulmai, Allah kuma ya gyara mana addinin mu, Allah ya sa mu gama lafiya. Idan Allah ya hada mu a nan, ina mana addu'a Ubangiji Allah ya hada mu haka cikin cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu da sauran musulmai da iyayen mu da malaman mu da sauran waɗanda suka rayu akan tauhidi. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.